Sashen Hausa na muryar Amurka ke muku magana akan mitoci 24, 41 da kuma 60. Masu sauraro mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin radio amfani sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol ko kuma VOA Africa a zango 102.5. Sai kuma Alfa Radio a birnin ku masu na kasar Ghana. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan voahouse.com. Masarare, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a shirinmu na yammacin yau. Baba Yakubu Makiri ne tare da Hafsa dan mai soro daga nan Washington DC. Muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirin wanda ya kasance na ƙarshe a yau. Kamar yadda muka sanar da ku, yau zamu so ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku akan shirin sa hannu akan kasafin kuɗin Najeriya na shekarar 2018 da ake kyautata zaton shugaban ƙasar Muhammadu Buhari zai yi tsakanin gobe Talata da kuma Laraba. Yaya kuke ganin jinkiri wurin sa hannu akan kasafin kuɗin wa yadda yake shafar talaka a ƙasar? Kamar kullun lambobin da za a kira mu domin bayyana ra'ayoyi su ne 202-205-6555. Kafin nan ga hali da duniyar ta wuni.
Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a yau Litinin cewa raba yara daga iyayensu da ke ƙoƙarin shiga Amurka ta haramtacciyar hanya abin bakin ciki ne ƙwarai. Amma duk da kalamin bai nuna wata alamar cewa zai canza alƙiblar manufar gwamnatin tasa ba. Ƙasar da ba ta da iyaka ba ƙasa bace sam. A cewar Trump, ya ƙara da cewa muna son zaman lafiya da tsaro a ƙasarmu, kuma hakan na faruwa ne daga samun iyakar ƙasa ingantacciya. Shugaban Amurka ya ce Amurka ba za ta zama sansanin bakin haure ko wajen ajiye 'yan gudun hijira ba. Ya kuma ɗora laifin cece-kucen da ake yi game da batun shige da ficen akan wakilan Majalisar Dokokin Ƙasar 'yan jam'iyyar adawa ta Democrats, duk da cewa tasa jam'iyyar ta Republican ce ke riƙe da dukkan majalisun dokokin guda biyu, kuma gwamnatinsa ce ta shata fasalin tsarin da ake amfani da shi yanzu akan shige da ficen bakin haure. To, a wani bangaren kuma shugaban ƙasar Jamus Angela Merkel na can tana fama da mutane da ƙungiyoyin siyasa da ke nuna alamar rashin gamsuwa da ƙudurinta na buɗe ƙofofin ƙasar Jamus don karɓar bakin haure. A cikin shekarar 2015 ne Merkel ta yi wani kalamin da aka ji a ko'ina a duniya, inda take cewa ƙofar Jamus a buɗe take ga dukkan mutanen duniya da ke ƙoƙarin gujewa masifar yaƙe-yaƙe, ko ma kawai suke neman yadda za su inganta rayuwarsu. Tun daga wannan lokacin zuwa yanzu mutane kamar miliyan ɗaya masu neman mafaka suke kwarara zuwa cikin Jamus. To, amma yanzu wata jam'iyyar masu ra'ayin mazan jiya Kiristocin ƙasar, wato jam'iyyar CSU, wacce ta share shekaru tana cikin gwamnatin gamin gambiza ta Merkel ɗin, ta fito tana neman sai a fara hana bakin haure tsallako kan iyakokin ƙasar ta Jamus. Wasu kafofi ma na cewa a yau Litinin ne jam'iyyar ta CSU za ta yanka wa gwamnati wa'adi akan karɓar baki, matakin da ke barazana ga dangantakar da ke tsakanin jam'iyyun biyu. Kan haka ne aka ce yanzu shugabar ta Jamus ta fara neman sauran ƙasashen Turai da su nemi hanyar magance wannan matsalar ta bakin haure. Labaran na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Haɗakar ƙungiyoyin agajin gaggawa ta ƙasa da ƙasa, wato Red Cross da Red Crescent, sun ce dubban bakin haure da ke tattaki a ƙafa inda suke ratsa ƙasashen yankin Balkans ta nahiyar Turai na cikin tsananin buƙatar agaji. A yau Litinin ne ƙungiyar ta ce fiye da mutane 5,600 ne suka shiga ƙasashen Bosnia da Herzegovina daga farkon shekarar nan, kawo yanzu saɓanin 754 da suka shiga waɗannan ƙasashen a shekarar 2017. Daraktan ƙungiyar agajin gaggawar na nahiyar Turai, Simon Misiri, ya ce mun damu ƙwarai ganin cewar mutane ba sa samun taimakon da suke buƙata, inda ya ƙara da cewa mutane sun ɗauki aniyar ci gaba da tafiya kuma suna ƙin neman taimakon ƙasashen domin tsoron shiga hannun hukuma. Ƙungiyar Red Cross ta ce yanzu haka ‘yan aikin sa kanta guda 100 na arewa maso yammacin Bosnia da Herzegovina suna ƙoƙarin ciyar da ɗaruruwan mutane kullum a cikin wata jami’ar da ba kowa a cikinta, inda kuma suke raba jakunkunan bacci da kayan sawa da na tsafta, kana kuma suke ba da taimakon likitoci ga mutanen da ke kwanciya a waje. An saka dokar ta ɓaci a ƙasar Papua New Guinea bayan da aka yi wata mummunar zanga-zangar wannan tsibirin mai tsaunuka da ke kudancin tekun Pacific. A satin da ya gabata ne masu zanga-zangar da ke cike da fushi suka yi wa wasan kaya a shaguna tare da ƙona ginannuka da dama a Mandi, babban birnin lardin, ciki har da gidan gwamnan garin William Paul bayan da wata kotu ta yi watsi da ƙarar da ke ƙalubalantar zaɓen shi na shekarar 2017. Har ila yau masu zanga-zangar sun ƙona wani jirgin sama mallakar gwamnatin ƙasar. Prime Minister Peter O'Neill ya saka dokar ta ɓaci ta tsawon wata tara a ƙasar, inda ya baza sojoji tare da dakatar da gwamnatin lardin.
Hausa ɗan mai suru kenan ta gabatar da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, kafin mu baku dama ku bayyana ra'ayoyinku akan shirin sa hannu na akan kasafin kuɗin Najeriya na shekarar 2018 wanda ake kyautar zaton shugaban ƙasar Muhammadu Buhari zai yi tsakanin gobe Talata da Jibi Laraba. Bari mu faro ne da tattaunawar da wakiliyarmu a Abuja Madina Dauda ta yi da Dr. Aliyu Sabi Abdullahi Baradin Bargu, sanata mai wakiltar Niger ta Arewa, akan takaddama da ke kokarin kunno kai tsakanin bangaren majalisa da bangaren zantarwa na ƙasar Najeriya, inda ɗan majalisan ya yi bayanai kamar haka.
Bisa amincewa da aka yi da juna a lokacin da shugaban ƙasa ya kawo kasafin 2018, bayanin da muka samu wanda kuma na amince da shi shine cewa za a yi kokari a aiwatar da aikace-aikacen kasafin 2017 a samu akalla kashi 50. To na farko kenan, kuma ba a kawo ga sake kuɗi ba sai kusan cikin wannan shekara. A yanda aiki yake tafiya na majalisa, wajibi ne mu san adadin ayyukan da aka yi na 2017, mu tabbatar da su alarbashi, sai mu san wani aiki ne ba a kammala ba wanda za a tabbatar ya shiga cikin kasafin 2018. To aikin da ake cikin yi ba a kammala ba, ya za ka yi ka san ina za a tsaya da aikin, sannan ka kuma iya sanin ƙididdigan nawa ne ya saura don a gama wannan aiki. Matsala na farko kenan. Sannan na biyu, a lokacin da watan committee na majalisan dattijai da ita ma hadda na tarayya suke kiran watan ministoci da kuma shugabannin ma'aikatan gwamnati, sai kasance yawancin lokaci sai a neme su ranar da aka ba su, sai su ce ba sa nan sun tafiya. To an samu wa'annan matsalolin. To yayin da shi ma wannan ya sake dingiza lokutan da ya kamata a ce an tantance wa'annan abubuwan. To kuma kamata a sani aikin majalisa ba kawai aikin kasafi ba ne, wasu matsaloli kan taso wanda yake bukatan majalisa kuma ta sake duba.
To doka ce a majalisan cewa dole sai wa'annan hukumomin sun zo ɗaya bayan ɗaya? Ina ce ministoci suka zo ba shikenan ba?
Ta yi ministoci kawai suna zuwa ne su zo su ba mu kaman zane na al'amarin, amma watan sanin me ake kiran shi watan cikakken bayani na daki-daki abubuwan da za a yi, su wa'annan ma'aikatun su ya kamata su zo su gaya mana.
To madalla, akan wannan batu ne dai za mu so mu ji ra'ayoyinku kan yadda kuke ganin jinkirin sanya hannu akan kasafin kuɗin yake shafan talaka a Najeriya. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa ne na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe 4 ne da minti 39 ga shirinmu na gaba, ko kuma wato sai a kibsa domin a shirya a bada ra'ayoyi, ko kuma a kira mu a bada ra'ayoyi.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To muna da kira ta farko daga Kwantagora. Wani ne a Kwantagora?
Na mana ga dan PDP daga nan Kwantagora, sabon gari Kwantagora.
To muna jin ka.
Wannan kasafin kuɗi da ake bayani, to mu dai talakawan Najeriya muna fargaba saboda kasafin kuɗin da an kai 2016 mu ba mu ga wani amfani gare shi ba. Ai 2017 ba mu ga wani amfani ba. Yanzu an gane 2018 ba mu san abin da za a yi da shi ko ai kasafin kuɗin mutane ba a ganin wani aiki, mutane na cikin wani hali ƙasa, fita su kwalbare, kasuwanci ya tabarbare. Ku gaskiya muna sa ran dai wannan kasafin kuɗi kamar ƴan majalisa su ne za su kwashi kuɗin. Ba a yin wani aikin ƙasa, babu aikin hanya, babu aikin asibiti, ba wani cigaba. Assalamu alaikum. Sunana Maruka da DDP daga nan Kwantagora.
To bari mu je jihar Sokoto. Wane ne a Sokoto?
Assalamu alaikum.
Amma alaikum salam, Malam da Sokoto, ka rage rediyon ka da Allah.
Okay, to. Barka da aiki.
Yawa, ina sunan malamin?
Lukum.
Kai da alamar mun rashi Malam Lukuman daga Sokoto. Jama'a ku kira mu ku bada ra'ayinku akan yadda kuke ganin jinkirin sanya hannu akan kasafin kuɗin shekarar 2008 yadda yake shafan talaka. Bari mu je jihar Kebbi. Wane ne a Kebbi?
Assalamu alaikum.
Amma alaikum salam.
Sunana Dan Asabe mai fata daga Yauri.
To Malam Dan Asabe, muna jinka.
To gaskiya ne ina ganin abinda yasa ake samun jinkiri wurin sama takaddar kasafin kuɗi hannu shine na farko dai ƴan majalisunmu da ke cikin gwamnatin Buhari akasari MPDP ne ba su son a yi wani aiki na cigaba a ƙarƙashin mulkin General Muhammadu Buhari, domin su MPDP ne sun shekara 16 babu wani aiki da suka ci na nama Najeriya. Saboda haka idan Buhari ya samu nasara cikin shekara 4 to su sun ji kunya. Sannan bayan haka kuna tare da ni?
Muna tare da kai, sai ka gaggauta saboda akwai jama'a da dama.
To gaskiya fi sabilillahi waɗannan mutane sun ci amanar mu, domin a baya idan za su sama takardar kasafin kuɗi hannu sai an ba su toshiyar baki, wanda sun sani cewa Muhammadu Buhari bai zai ba kowa ko sisi ba.
To mun gode kwarai da gaske. Bari mu je Kaduna. Wane ne a Kaduna?
Babu yaku mai kari, barka da yammaci.
Yawwa.
To madalla, sunana Murtala ne, ina kiran ku daga garin Gasa a Kaduna tarayyar Najeriya.
To ma Murtala, muna sauraron ka.
To da fatan kun yi sallah lafiya kamar yadda kowa suka yi a duniya. Babu yaku mai kari.
Insha Allah.
To gaskiya ne, to madalla, to gaskiya ne, shi kasan duk mutumin da yake da Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an gaya masa aka can lokaci gaggawa aiki ne na shedan kuma jinkiri daga Allah ne. To mun yi imanin jinkirin da aka yi aka zai zama mana alheri ne, ko da dai sun yi da wani manufa ne, muna roko Allah ya canza mana shi ya zama to an ya zama alheri shi wannan kudirin da za a aiwatar, project da za a aiwatar duk da ya dau lokaci. Da fatan za ku tafi lafiya.
To mun gode kwarai da gaske Malam Murtala. Bari mu je jihar Kebbi. Mu sai komawa a Kebbi.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Ya'u baba ne ke magana daga Yawuri.
To Malam Ya'u, muna sauraron ka.
Delay da ake samu na kasafin kuɗi kamar yadda Dan Asabe mai fata ya faɗi, lalle din MPDP ne, inda ba din MPDP bane da suna sa hannu don ayi aiki a samu ci gaba. Amma su kuma su muna da korafi akan su, da daren suka dawo gida ba za mu sake zaben su ba don su ci gaba, saboda ba su zowa su nemi shawaran talakawa su je da yawun su su magana a majalisa.
Mun gode kwarai da gaske. Bari mu je jihar Yobe. Mun gode Malam Ya'u. Wane ne a Yobe?
ana magana da Bello Abubakar Jajiyar da ke rayuwar hukumar kansu na kan gwamna.
To Malam Bello Abubakar, muna saurin ka.
Gaskiya wannan kasafin kuɗi da ake kusai duk shekara ni sai na kawo ina ganin ba maganar amfanin shi.
Na'am.
Sun gane da yadda talakawa suke cikin wahala a wannan ƙasa tamu, ana cewa kasafin kuɗi kasafin kuɗi. Ni talaka mu talakawa ba maganin abubuwan kan cigaba da muke gani.
To. Mun gode kwarai da gaske. Har yau dai muna nan a jihar ta Yobe. Wane ne kuma mutum na biyu a Yobe?
Mane ne Suleiman Muhammad ne daga Yobe, Fitiskun Local Government.
To, muna sauraron ka Malam Suleiman.
Ai, mu budget din nan babu abin da zamu ce, babu Buhari duk abin da yayi yayi daidai, ko ba me zai yi alhamdulillah. Mu kwalliya tara biyan kudin sabulu. Yawwa.
Yawwa. Mu ma mun gode kwarai da gaske a Malam Suleiman Muhammad. Jama'a kada ku manta, muna duban yadda jinkiri da ake samu wurin sanya hannu a kan kasafin kuɗin Najeriya na shekarar 2018 yake shafar talaka. Wannan ne muke neman ra'ayinku a kai. Muna da kira daga jihar Borno. Waye a Borno?
A Samuel Ladago daga Wamdo, Askra Walamda.
To Malam Samuel, muna saurin ka.
Game da budget abubuwan da ke faruwa dai muna ganin gaske ne yan majalisu suke yi, domin kullum sai a bada budget sai ka gani babu aikin, kuma su gaske ne su tabbatar me aka yi da kudaden da aka bayar, an yi aikin da su ko ba a yi aikin da su ba, kafin a tabbatar da wannan. In ka duba kamar mu a North East Zone, hanyoyi babu. Ka duba daga Adamawa zuwa Mubi, ka duba daga Maraba Mubi zuwa Borno, ka duba babu wani hanya.
To madam,
kuma yau ana bin daga Uba zuwa Askra, Chibok, Dambuwa zuwa cikin Maiduguri.
To mun gode kwarai da gaske da kiran kuma Malam Samuel daga Borno ne zamu kawo ƙarshen wannan kira. Mun kuma gode ma waɗanda suka kira mu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Labaran wasanni.
Jama'a barkamu da wannan lokaci da sabonmu da kowa a sabon shiri na labaran wasanni. Yau muna tare da mai kahon karo Malam Ibrahim Alfa Ahmed. Malam Ibrahim, ba ta rada bata lokaci ba, na san kowa na saran dole zamu ta magana wasan da Najeriya ta yi. Me ya taba ka gaba da wannan wasan da ta yi da wato Croatia inda suka ci su biyu da babu?
Wato wannan wasa ya bani mamaki ne saboda yadda ƴan Najeriya suka fito suka buga wannan wasa, ban tsammaci cewa za su buga wasa haka ba. Saboda na ɗauka cewa da yake akwai matasa da yawa a cikin wannan kungiya ta ƴan Super Eagles, za su fito ne da ƙwazo da zummar cewa za su jefa kwallo ana fara wannan wasa. Amma abin mamaki sai ma suka kafa tarihi da su da Croatia din gaba daya, ya kasance cewa rabin farko na wannan wasa, wato mintuna 45 na farko na wannan wasa, babu kungiya kwaya daya a cikin su da ta nemi kwallo ta dirka ta zuwa jikin abin nan zuwa wajen ragar daya kungiyar. Wato an banda wannan kwallo da su ƴan Croatia suka jefa ta kan dan wasan su da kuma kafar wani dan wasan Najeriya.
Yeah, wanda aka ce Najeriya ma ita ta sha kanta da kanta. Ni abin da ya bata mali da wasan nan Malam Ibrahim shine cewa ni kullum matsala ta da wasan Najeriya, duk da cewa har yanzu ina da karfin guyo cewa tana wasa na farko ne daga cikin wasanni uku da ke gabanta, akwai fatan cewa ta iya tsallake wannan saradi din. Amma wato ɗan wasan Najeriya har yanzu in ka kalli da mutane suke wasa a zuwa yanzu nan, abinda muka gani dan kwallo in ya samu kwallo zai cilla ta can. Wani lokaci in team ko kungiya ta samu kwallo kafin ta koma hannun ɗaya kungiyar sai an dade, saboda da wannan ya dauka zai bai
wancan.
Su kuma ƴan Najeriya kowa ya samu kwallo sai ya ce zai mutum ɗaya zai ratsa mutum shida
shi ya tafi da kwallo.
Sannan naga Victor Moses yana ta wani abun haushi da an je kusa ga gidan ƴan Croatia sai ya yanke ya fadi, ko ba a taba shi ba, wai shi yana neman
cewa ba shi bugu cewa an buga foul.
Me ya kamata su canja a wasan su daga wanda za su yi da Iceland?
Abin da ya kamata su canja shine su yi wasa da zimmar cewa duk kungiyar da za su fuskanta kada su yi wasa kamar da raini a cikin zuciyarsu cewa wannan kungiya Croatia ce ko wannan kungiya Iceland ce. Ba su da kwarewa wajen wasa ko kuma ba su da ƴan wasanni kwararru, su yi wasa kawai da zimmar cewa suna so su samu nasara a wannan wasa.
Kuma ka san mutane suna da irin kuskuren da ake kasa irin Iceland da baka taba jin ta ba, baka jin ta ba sai ka rena ta. Kuma wallahi wasan da suka yi da su da ƴan Argentina din nan, ai kaga da suka
to abin da ya faru kenan. Ka san waɗannan wasanni da aka yi bana akwai wasannin farko da aka buga din abubuwa na mamaki da dama sun faru. Ba wai wasan Najeriya da Croatia kawai ba, kamar da kai magana wannan wasa na Iceland da Argentina. Ka duba cewa kasar Iceland din nan fa ita ce karamar kasa mafi kankanta da ta taba samun shiga gasar cin kofin duniya. Mutanen kasar kwata-kwatan su ba su kai rabin miliyan ɗaya ba. Yawa, amma suna cikin wannan kuma suka zo suka yi kunnan doki da kasar Argentina wanda sau da dama tana daukan kofin
duniya. Ga Messi a cikin kwallo ko penalty ya kasa ci.
Messi ya kasa cin penalty kwarai da gaske. To ka duba da Mexico ta doke Germany. Babu wanda zai ta cewa dai haka zai faru. Kuma ka duba wani abin mamaki kuma a
yankin
hannun ƴan Switzerland shi ma suka tashi a kunnan doki. Abin ya bada mamaki.
Kwarai manyan kasashe suna cin wuya a wannan abin. Kasa to daga cikin wasan da aka zuwa yanzu duk wanda ya fi burge ka ne?
Wasan da ya fi burge ni shine wasan da aka yi tsakanin Spain da Portugal. Saboda dama kasashe ne guda biyu da ake zaton cewa watakila a ɗayansu za ta iya ɗaukan wannan kofi, wato ƙasar Spain da aka yi tsammanin cewa watakila tana iya kaiwa saboda ƴan wasanninta. Amma kuma Ronaldo ya zo ya gwada musu cewa wato shi fa ba kan wara lasa ba ne, saboda kwallaye ɗaya-ɗaya guda uku, kwallaye ukun da Portugal ta jefa duk ta kafan shi wannan ɗan wasa nasu.
Idan kai la'akari da wasan da aka yi tsakanin Iceland da Argentina, kamar yadda muka ce Iceland sun ba Argentina wuya, kana tsoron wa Najeriya wasa da Argentina a yanzu kamar yadda kake da shakku ko kake fargaba game da haɗuwar su? Ganin abin da ya faru
wato tun kafin wannan wasa da Iceland ma, wato bana fargaba cewa karawar da Najeriya da za ta yi da Argentina za ta kawo mata wata miskila, saboda ƙungiyoyi ne da suka saba karawa da junansu. Kuma na tabbata cewa idan da Argentina ne za su buga, ƴan Najeriya za su fito da ƙwazo, saboda sun san cewa akwai ƙwararrun ƴan wasa a wurin, za su yi ƙoƙarin cewa kada a ba su kunya. Wasan da nake tsoro ma Najeriya yanzu, ganin abin da ya faru tsakanin wasan Iceland da Argentina ɗin ne, shine wasan da za su yi da Iceland.
Wallahi ni ma abin nake shakka kenan. Ƙungiyoyi ko ƙasashen da ke wakiltar na yammu ta Afirka duk sun sha kashi zuwa yanzu nan. Masar ta ci jiki a hannun Uruguay. Sannan Iran ta ci Morocco, ga Najeriya abin da ya same ta a hannun su ƴan Croatia din. Wannan baya da ƙarfafa gwiwa kan makomar ƴan Afirka a cikin gasar cin kofin duniyan bana din nan.
Haka.
Ko kana ji akwai wani?
To ba mu dai sani ba, kamar yadda ka faɗa da azuka ce wannan shine wasan farko. Tana yiwuwa cewa a wasanni na biyu da za a yi abubuwa su sauya, kuma ya danganci kowane rukuni ne. Muna jira mu ga yau dai ake wasan Tunisia. Kuma za mu ga wasan da Senegal za su yi ko za su tabuka wani abin kirki. To amma dai ba za a fara sanin inda za a zo bakin gacci ba sai an zo ga wasanni na biyu. Na biyu da za a fara.
Domin in Najeriya ba ta ci na biyun ba, sai gida kawai.
Sai gida kawai, wajen rock kawai ba.
To Allah ya kiyaye. To Malam Ibrahim, mun gode. Jama'a, abin da ya sauka shirin labaran wasanni yau kenan. Kuna iya kuma kama mu a Facebook. Muna irin wannan tattaunawa, don haka dinga bincikenmu. Sannan kuma kamar kullum muna samun rahotanni daga wakilanmu da su ma suke taɓa gasar cin kofin duniya ɗin. Yanzu a madadin Shehu Ibrahim, Ali Mustapha Sokoto ne. Mun bar ku lafiya.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka ta bayyana damuwarta kan yadda aka kuma kama wata sananniyar lauya mai suna Nasrin Sotoudeh. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Heather Nauert a wata rubutacciyar sanarwa ta ce an kama malama Sotoudeh a gidanta ran 13 ga watan nan na Yuni ne, sai aka kai ta wani gidan yari da ake kira Evin. Gidan yarin gagararru da baitin malin Amurka a watan da ya gabata ta ce yana da alaka da cin zarafin bil'adama, wanda hukumomin Iran ke amfani da shi wajen takurawa jama'a. Mijin Miss Sotoudeh, Reza Kandan, ya gaya wata kafar yada labarai cewa ma'aikatan da suka kama matarsa sun ce lalle ne ta fara wa'adin zaman gidan yari na tsawon shekaru biyar, amma ba a gaya musu laifin da ta aikata ba. Miss Otude, wacce a baya ta yi zaman gidan yari har shekaru uku, kan tuhumar zargin ƙarya da aka makala mata na cewa wai ta karya wasu ka'idojin harkokin tsaro, tana ɗaya daga cikin fitattun masu kare 'yancin bil'adama a Iran. Wasu daga cikin waɗanda ta tsayawa sun haɗa da fitacciyar 'yar adawar siyasa da aka taɓa baiwa lambar yabon Nobel, Shirin Ebadi, da mabiya addinin Bahai, haɗe da mata da yara da aka ci zarafinsu. A shekarar 2012, kungiyar Majalisun Dokokin Turai suka bata babbar kyautar Sakharov saboda jajircewarta kan kare 'yancin bil'adama da rashin tsaurin ra'ayi. Miss Otude, a 'yan makonni da watannin da suka gabata, ta sha bayyana ra'ayinta kan batutuwa da dama. Ta kalubalanci hukumomin shari'a na Iran kan hukuncin da suka yanke na barin mutumin da ake tuhuma da laifin tsaro ya zaɓi lauya ɗaya mai kare shi daga jerin lauyoyi 20 da ƙasar ta amince da su. Haka kuma ta sha tsayawa mata da dama waɗanda aka kama a lokacin zanga-zangar lumana kan wajabta musu sanya hijabi da aka yi. Tun watan Junairu an ɗaura matan Iran fiye da dozin ɗaya waɗanda suka cire hijabansu a bayyanar jama'a. Jami'a mai magana da yawun gwamnatin Amurka NORAD ta lura da cewa Malama Sotude ta share shekaru da dama tana fuskantar ƙuntatawa daga hukumomin Iran, ba don wani laifi da ta aikata ba, sai don kawai don ta fito tana ƙoƙarin kare haƙƙoƙin mutanen Iran. Masu lura da 'yancin bil'adama sun yi tur da kamun da aka yi wa Ms. Sotude. Ƙungiyar kare haƙƙin jama'a ta ƙasa da ƙasa ta Amnesty International ta ce kamun kamar wani hari ne na rashin hankali ga jaruma fitacciya mai kare 'yancin ɗan adam. Haka ita ma ɗaya ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta duniya, wato Human Rights Watch, ta kira wannan matar a matsayin gwarzuwa don ƙoƙarin da take yi ba dare ba rana wajen kare 'yancin al'ummar Iran. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka NORAD ta ce Amurka na jinjina wa jajircewar Ms. Sotude da gwagwarmayar da take yi wa waɗanda aka daɗe ana tozartawa a gwamnati mai ci. Muna kiran gwamnatin Iran da ta sake ta nan take tare da ɗaruruwan sauran mutanen da ke ɗaure don kawai sun bayyana ra'ayinsu da buƙatocinsu na rayuwar yau da kullum. Sharhin muryar Amurka kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To madalla, yanzu kuma ga labarai a takaice.
Jami'an Jamus sun danƙe babban shugaban kamfanin motocin na Volkswagen ƙirar Audi, Rupert Stadler. An kama shi ne a yau Litinin a sanadin binciken da ake kan waɗansu motoci da kamfanin Audi ya siyar a nahiyar Turai, wanda ake da yaƙinin cewa suna ɗauke da wata na'ura wacce ke kashe injin da ke sarrafa iska a yayin da ake tuƙa su. An saka dokar ta ɓaci a ƙasar Papua New Guinea bayan da aka yi wata mummunar zanga-zangar wannan tsibiri mai tsaunuka da ke kudancin tekun Pacific. A satin da ya gabata ne, masu zanga-zangar da ke cike da fushi suka yi waso sankaya a shaguna tare da ƙona ginannuka da dama a Mendi, babban birnin lardin, ciki har da gidan gwamnan garin William Paul, bayan da wata kotu ta yi watsi da ƙarar da ke ƙalubalantar zaben Paul ɗin na shekarar 2017. Haɗakar ƙungiyar agajin gaggawa ta ƙasa da ƙasa, wato Red Cross da Red Crescent, sun ce dubban baƙin haure da ke tattaki a ƙafa inda suke ratsa ƙasashen yankin Balkans ta nahiyar Turai na cikin tsananin buƙatar agaji. A yau Litinin ne ƙungiyar ta ce fiye da mutane 5,600 ne suka shiga ƙasashen Bosnia da Herzegovina daga farkon shekarar nan kawo yanzu, saɓanin 754 da suka shiga waɗannan ƙasashen a shekarar 2017.
To masu sauraro, don a nan ne kuma za mu dasa aya, sai kuma gobe da safe idan mai kowa mai komi ya nuna mana, ku ji mu da wani sabon shirin ciki har da tsaka mai wuya na Ali Mustapha Sokoto, yanzu a madadin
Hafsat Bello ɗan mai soro
da Julie Gresham da ta haɗa kuma ta ba da umarni, sai kuma injiniyanmu na wannan dare Malam Suleiman Baba ya kuma kiri ne ke sallama da ku daga nan Washington DC. A kwana lafiya, Allah ba mu alkhairi nan nasa, amin summa amin.